أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Masu sauraron mu da kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin shirin mu na cikin rahma, shirin da yake ba ku dama da mu aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma na iya aiko mana da saƙonnin tambayoyin ne dai ta hanyar aiko da rubutaccen saƙon text akan lambar waya 081 89 85 60 da kuma tafin WhatsApp akan 0703-364-1455. Hukuma cikin adireshin email na fatinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To kamar kowane lokaci muna tare da shirin malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimo, babban malami a tsangana nazarin shari'a da addinin Musulunci Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda ko da yake yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana na Sadiq Hassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku zo akan kallon.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato duk lokaci irin wannan, yayin da wasu al'amura na tashin tashina suke faruwa, ko na wata fitina, ko na wani bala'i, ko wata jarraba, to a irin waɗannan lokuta an fi samun jita-jita da camfe-camfe da wasu maganganu marasa kan gado sun fi yaɗuwa a irin wannan lokaci. Shi ya sa Ubangiji Subhanahu wata'ala ya tsawatar a kan irin wannan, cewa idza ja'ahum amrun minal amni aw al-khawfi adha'u bih ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الله ce idan wani al'amari yazo na zaman lafiya ko na tsoro, azau bihi, sai su ta yayata shi. ولو ردوه الى الرسول, da a ce sun mayar da shi ga manzo sallallahu alaihi wasallam, wa ila اولي الامر منهم, da ma'abota al'amari daga cikin su, wato shugabanni ko malamai, لعلمه الذين يستنبطونه منهم, da waɗanda suke da ilimi masu bincike da sun san wannan abin ya yake. Wato a wannan aya Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya yi umarni akan dukkan wani abin da zai zo wanda ya shafi zaman lafiyar al'umma, ko ya shafi yanayin tsoro da tashin tashina a cikin al'umma, to ba a yadda kowa ya riƙa yayata maganganu da jita-jita da duk abin da ya ji ana faɗa ya je yana ɗorarwa ba. Ana so irin wannan abin da shi ga shugabanni ko kuma masana wannan al'amarin su ne za su faɗi yadda al'amarin ya kamata ya kasance, ko yadda ya kamata a fahimce shi. Fitowar wannan annoba da muke ta fama, na kuma addu'a Allah Subhanahu wata'ala ya yi mana ita, ya sanya da yawa daga cikin masu ƙoƙarin yaɗa ta jita da kuma masu yaɗa camfe-camfe da ƙarerai sun yawaita. An yi ta jin maganganu iri-iri wanda suka danganci wannan annoba, waɗanda ba su da alaƙa da ilimi, ba su da alaƙa da addini, ba su da alaƙa da fahimta mai kyau. Ana kuma ƙoƙarin a jingina su ko da addini ko kuma da wani ilimi, musamman ilimin likitanci, wanda wannan yana da haɗari ƙwarai da gaske, domin sai ya zanto ya haddasa wata ɓarna bayan kuma al'amarin da ake ciki, wanda ya tashi hankalin mutane, sai kuma a sake ɓallo wata ɓarnar. Mun ji kwanaki can an yi sabatun gashi-gashi, cewa an buɗe Ƙur'ani a suratul Baqara za a ga gashi a jika a sha ayyuwayi, wanda wata fitina ce da wata ƙarya, wani kawai ya zauna ya shirya ya watso ta cikin al'umma, kuma saboda yawan jahilai da suka yi yawa a cikin al'ummarmu, da rashin tunani da rashin hangen nesa, wannan abu ya samu shiga zukatan wasu, har aka yarda cewa ai ana buɗe Ƙur'ani, kuma ana gani har ma wasu suna shirya wannan ruwa, wani lokaci har ake da shi aika wasu wanda su wataƙila ba su buɗe sun gani ba, wanda wannan ya sa malamai suke ta bayani, wanda jama'a da dama suka ji suka fahimci cewa wannan abu bai kamata a ɗauke shi a matsayin wani abu har da za a riƙa yayata shi ba. To a kwanan nan ma sai ga shi a wasu ƙasashe, a san yadda yanzu duniyar ta zama kamar alƙarya guda ɗaya, abinda yake faruwa a wata ƙasa mai nisa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci za ka ga ya zo muku ƙasarku, duk da kuna da nisan tazara tsakaninku da su. to na san irin wannan yanzu ne za ka gan shi kuma ya faɗo a cikin wa'ana ta yaya tashi wanda ya kamata a ce mai tsokaci a kansa kafin ma a samu wani hatsabibin ya je ya ɗauko ya riga ya ɗawa mutane wani ya fito yana cewa ai Allah ya yi maganar corona a cikin alƙur'ani Allah ya faɗi corona a cikin alƙur'ani sama da shekara 1400 da wani abu saboda haka ba wani baƙon abu ba ne mu a gurin mu musulmi Allah ya bada labarin corona ya faɗe ta da sunanta ya kuma faɗi inda za ta faru da shekarar da za ta faru da abinda zai sa ta faru da abinda za a yi a magance ta kuma ya yi ta yaɗa wannan har an samu wasu ke ko'ina akwai irin waɗannan sa karkaru marasa ilimi waɗanda dandanan su suke su ji wani abu mai baƙo wani abu mai ɗan ban mamaki shi ke na sai a tafe shi kuma a yi ƙoƙarin a fassara shi da cewa ai wannan yana nuna mu'jizar alƙur'ani tare da cewa mu'jizar alƙur'ani ba ta buƙatar sai ka yi ƙarya ba ta buƙatar mu yi ƙarya ba ta buƙatar mu sanya alƙur'ani a mahallin da wasu maƙiya za su riƙa yin izgili da shi alƙur'ani a karan kansa mu'jiza ne wanda ko karatun shi ka ji ana yi ya isa ya tabbatar maka da cewa maganar Allah ce ko baka san fassararsa ba haka baya buƙatar sai wani ya shirya wata ƙarya ko ya shirya wani abu na ban dariya da takaici sannan za a gane cewa alƙur'ani mu'jiza ne an samu wani wanda ya fito yana cewa a cikin suratul muddathir Allah subhanahu wataala ya yi magana corona cewa a ciki Allah ya faɗi sanda za a yi corona ɗin nan cewa ya yi ana cewa covid-19 to Allah ya ce a cikin abin nan alaiha 19 Allah ya faɗi ya ce a cikin suratul muddathir Allah ya ce alaiha 19 akan wutar jahannama akwai 19 din da aka faɗa 19 ya ce shine covid-19 duk da dai bai gaya mana ba ina tunda 19 din nan ai ana nufin 2019 kamar yadda aka sani ana takaitawa a ce 2018 a ce 18 16 a ce 16 ana nufin 2019 saboda annobar ta fara a ƙarshen shekara ta 2019 a lissafin miladiya to shi yasa ake cewa covid-19 to shi kuma kawai sai ɗauko 19 19 ba tana nufin 2019 ba tana nufin 19 wanda Allah yake maganar mala'iku cewa a kan wutar jahannama akwai mala'iku da suke tsaranta suke gadinta su 19 wannan mala'iku Ubangiji subhanahu wataala ya bayyana su a cikin surar cewa mala'iku ne ba wasu ba wani abu ba ne sannan kuma ya ce a cana ɗin da aka ce da ta bayyana a cikin surar an faɗi cewa zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azida ya ce to wannan cana kenan ake nufi domin a ciki domin cana ita ce ƙasar da aka yi ta da yawan mutane yawan jama'a ke da yawan hayayyafa shi ne mabani na shuhuda kuma take da dukiya maɗuɗuwa wanda har take gasa da sauran ƙasashe masu tattalin arziki take neman ta kire su a harkar kuɗi kuma sannan ba ta ƙaƙƙautawa baya isa ta duk abin da ta tara shi ne sun bayar ma wani azit sai ya ce to wannan cana kenan Allah ya faɗi cana kuma ya faɗa cewa a shekara 19 corona za ta fito kuma ina aka faɗi coronar cewa idan nuqira fi naqur naqur ana nufin busa a cikin kaho shine annaqur to shi sai wasa shi annaqur din nan wai corona ake nufi kuma haka sunanta naqur wai daga baya ne su turawa suka mai da ita qur'an wai dan ta yi kama da qur'ani saboda haka an faɗi sunanta naqur canza mata suna aka yi sannan kuma a ciki an yi maganar yadda za a magance ta hanyar wayar da kan mutane ai Allah ya ce kun fa anzir shine ta wayarwa da kan mutane sannan kuma da tsaftace jiki tsaftace hannu siyabaka fa tahir da aka ce ana nufin wanke hannaye da sauransu sannan kuma wannan killacewa da ake cewa mutum killace kai ya abin nan shine war rijza fahjur da aka ce shine alhajr as-sihhi ka kaurace cikin jama'a ka a samu cakuɗe ɗaya ne sannan yawan cunkoso da ba a so shine wala tamnun tastakthir kada ku haɗu ku yi cakuɗe ku yawa saboda haka anan aka yi ishara zuwa ga wannan to haka dai ta dauka alƙalin alƙur'ani yana ta wasa da su da sunan abin nan da sunan an gano corona a cikin alƙur'ani to na san yadda mutanen mu irin wannan jahilcin nan da nan sai ya samu shiga cikin zukatan wasu sai ya rishi wanda yasa dole a yi wa mutane bayani domin gudun kada gobe kuma a zo a yi ta yaya ta wani ana buga a takarda ana rabawa har ma a ciki ya ce abin da a ciki ai an faɗi kuma me yasa har corona ta samu take ta kashe mutane saboda ai a ciki an ce ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallina wa lam nakum nut'imul miskin saboda barin sallah da barin taimaka miskinai wannan shine ya haifar da corona to saboda haka abinda ake so shine yawan ambaton Allah shi yasa a farkon sura kace kun fa anzir wa thiyabaka fatahir wa laysa fahjur wa la tamnun tastakbir wa rabbika fasbir saboda ga ai hakuri a jure a zauna a gida shine abinda ai take nufi ta rishe wannan sura so tace sura ta biyu a alqur'ani ta sauka kuma ta sauka tana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta shi gargadi mutanansa ya jawo hankalinsu akan su bar bautar gumaka su bauta wa Allah subhanahu wataala shi kadai su kaurace dukkan abin da ke kazanta ne kazanta mafi girma ita ce kazantar shirka bautar wani Allah wannan shine abin da surar gaba ɗaya take ishara zuwa gare shi da gistar al-Walid ibn al-Mughira wanda Allah subhanahu wataala ya ba shi dukiya mai yawa amma wannan dukiyar da ya'in da Allah ya ba shi maimakon ya yi wa Allah godiya ya bauta wa Allah ya karɓi kiran musulunci sai ya zanto yana yaƙar musulunci wanda shi ne Allah subhanahu wataala ya yi magana a kansa zarni man khalaqtu wahida amma saboda mugun nufi aka ce ai cana ake nufi a cikin sura saboda haka wannan irin maganganu ya kamata a yi ƙoƙarin guje musu kuma a daidai irin wannan lokaci da ake ƙoƙarin a mayar da mutane zuwa ga Allah subhanahu wataala a sa su tuba daga laifukansu kuma sai a samu su shaidanu suna so su yi amfani da wannan dama wajen su ƙara gurɓata mutane addininsu su ƙara jefa mutane cikin saɓon Allah da izgili da addinin Allah wanda kuma wannan yana daga cikin abubuwan da suke jawowa Ubangiji subhanahu wataala ya jarrabu bayansu da musibu iri-iri saboda haka dole ne a kula da zamana an san cewa shi addini ba wani abu ne da kowane mutum ya ga dama ya zo faɗa abin da yake so kuma shi kenan sai a yarda da shi a gaskata shi ya kamata a koma zuwa ga malamai waɗanda suka san abinda Allah subhanahu wataala ya saukar ga annabi sallallahu alaihi wasallam su za su yi bayanin abinda yake haƙiƙa saboda haka alƙur'ani addini baya buƙatar irin waɗannan ƙarerayin don a ciyar da shi gaba addini ya daɗe yana ci gaba kuma zai ci gaba da samun ci gaba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya yi masa ya alƙawari huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun saboda haka Allah ya yi alƙawarin wannan addini zai yi rinjaye saboda haka baya buƙatar sai an yi ƙarerayi baya buƙatar sai an ƙirƙiro wasu maganganu wanda babu su sai an jingina a alƙur'ani abinda bai faɗa ba ba wannan ne zai sa addini ya ci gaba sai dai ma ya cutar da addini ya cutar da masu addinin haka muke ƙara jan hankalin mutane akan cewa irin waɗannan abubuwa in sun gansu ne yaɗawa da wani lokaci sai ka ga mutum ya gani sai kuma ya tura mu wani shi ma ya tura mu sai ai ta yaɗa abin maimakon in ka gani ka goge wannan saƙon da aka turo maka ka aika ma wanda ya turo maka gargaɗi cewa ya daina tura irin wannan ji tsoron Allah to kai ma sai ka tura wani lokaci da niyyar wai a nuna mutane ga abin da yake faruwa ba tare da haɗawa da gargaɗi ba wannan ba abu ne mai kyau ba muna fatan Ubangiji subhanahu wataala ya yi mana wannan musifa Allah subhanahu wataala ya sa mu ga ƙarshen ta lafiya waɗanda suka mutu a cikin wannan musiba ɗan uwan musulmi da suka mutu a cikin wannan musiba Allah subhanahu wataala ya karɓe su cikin shuhada ya gafarta musu laifukansu
to amin kuma amin malalla ya saka alkhairi sai mu farko ta zo daga wanda yake cewa malam yana neman sanin kai yancin cewa Abu Talib ba fa'ana sallallahu alaihi wasallam duk ranar litinin Allah yana cire shi a cikin wuta yana cinye cikin rahamar saboda yayi murna da ranar ba annabi sallallahu alaihi wasallam
wannan ruwaya ce mursala tana cikin wato Imam al-Bukhari ya kata a cikin siyakin hadisin wahayi da Allah subhanahu wataala ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ta amma ba tare da isnadi cikakke ba wanda an sani shine dukkan abin da yake cikin littafin sa wanda ya cika sharadin sa shine wanda yake kawo da isnadi cikakke amma wannan mursal az-zuhri shine ya faɗi maganar ba tare da ya jingina ta zuwa ga wani sahabi ko wani tabi'i ba, wanda wannan yake nuna cewa maganar ba ta samu cikakken isnadi ba. Sannan kuma ba Abu Talib bane ya zo a cikin ruwayar Abu Lahab ne, cewa lokacin da bai wasa Suwaiba ta kai masa musharar haihuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanta ta saboda farin ciki. So wannan ya sa aka yi mafarkin sa, mafarki ne aka yi lokacin jahiliya, wanda ya yi mafarkin sa da Al-Abbas ne. Abbas lokacin bai ma musulunta ba, ce ya mafarkin sa ya gan shi ya ce yaya mai kake samu, yake ce eh wannan farin cikin da na nuna da yanta baiwa da na yi na bishara da ta kama mahaifa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ina samun wato ɗan yatsa na, ina tsotsar wani abu na ruwa a cikin wutar jahannama. An sani cewa Abu Lahab, Allah subhanahu wataala ya gaya man sha yana wuta, tabbati ya da Abi Lahab wa tabba aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lawa. Allah ya gaya mana cewa shi Abu Talib, Abu Lahab dan wuta ne, to yake cewa yana samun sassauci saboda wannan. To kaga na farko dai wannan ta fuskar isnadi bai inganta ba, na biyu kuma wanda ya mafarkin ma lokacin da ya mafarkin ba musulmi bane, kafiri ne. Mafarkin kafiri ba ka cewa abinda ya mafarki gaskiya ne, ko mumini ba a daukan abinda ya shafi gaibi kai tsaye ta hanyar mafarkin sa, ballantana wanda ya mafarki a lokacin yana ba musulmi ba. Na uku, wannan ya ci karo da abinda Al-Qur'ani ya nuna na cewa waɗannan kafirai wanda ya mutu cikin kafirci, kuma Abu Lahab ya mutu cikin kafirci, sannan Allah ya ce sai yasla naran zata lahab, zai shiga wuta ma'abociyar ruruwa a ciki, ba nuna cewa za a sassauta masa a cikin azaba ba. Saboda haka wannan wani abu ne wanda bai tabbata ba ta fuskar isnadi. Wanda ya tabbata fuskar isnadi shine hadisin Abu Talib na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda taimakon da ya yi masa zai zanto yana cikin masu samun saukin azaba. Shi ma bace akai za a bashi ruwa ya sha ba, a za a sa masa kamar takalma a fasta wanda kwalwarsa za ta rababbaka a dalilin wannan takalma. Wannan shine saukin da aka ce zai samu lokacin da wasu suke can kasa, shi yana tsakatsakin wuta, ba kai shi can kasa ba. Haka wannan shine abin da ya inganta dangane da Abu Talib, wanda an sani cewa ya zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya taimaka masa matuƙa da gaske, ko ya bashi kariya, kuma har ya koma ga Allah subhanahu wataala ba a taɓa samun wani lokaci da ya cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sabanin Abu Lahab, wanda tun farkon karo ya fara zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da Annabi ya ce shi manzon Allah ne, Allah ya kushe zuwa gare su don ya yi musu gargaɗin wata azaba mai tsanani, shi ya fara faɗar mummunan kalma game da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma Allah ya saukar da surar da ake karantawa har zuwa tashi alkiyama, wadda take bayanin tsananin narko da Allah ya tanadar masa a wuta saboda wannan laifin nashi.
To sai shi kuma yake cewa assalamu alaikum, malam ya halatta ya kai ƴaƴansa makarantar waɗanda ba musulmi ba, alhali akwai makarantar musulmi?
To ba na jin musulmi mai hankali zai bar makaranta inda ake musulmi suke koyarwa ya kai ƴaƴansa inda ba musulmi ba. Ita makaranta guri ne da ba wai kawai ilimi kaɗai ake bayarwa, ana ba da ilimi da tarbiya. Shi ne ma'anar kai yaro makaranta a danka shi gurin malami ya koyar da shi, zai koyi abin da yake na ilimi da kuma tarbiya. Yaro baya ga ubansa ba wani wanda yake ganin abin koyi a rayuwarsa irin malaminsa, musamman a wannan shekarun ƙananan shekaru yaro bai mallaki hankalinsa ba. Abu shakka babu wanda zai ga ya bashi yake bashi shawa irin malaminsa, wani lokaci ma har yakan fifita abin da ya gani a wajen malaminsa sama da abin da zai gani wajen mahaifinsa. Sai ka ga in mahaifinsa ya yi wata magana ko ya yi wani abu sai ka ji yaron yana gaya masa ba haka malamin ya ce ana yi ba, ba haka ya ce a yi ba. To kaga a irin wannan yanayi ka ɗauki ɗanka ka je ka danka shi gurin wanda ba musulmi ba, babu shakka ba zai bashi tarbiya irin wacce kai kake buƙatar a ce ɗanka ya tashi da ita ba, ba zai samu tarbiya ta musulunci ba. Abubuwan da ya kamata a ce yaro tun yana ƙarami ya san su a musulunci, yaronka zai tashi bai san su ba. Kuma wataƙila ma shi ma a ɓangarensa yana da addininsa da ya yarda da shi, kuma zai ƙoƙarin ya ga cewa duk wani wanda ya shigo hannunsa ya koya masa wani abu na addininsa. Shi yasa za ka iya ga yaron ka kai shi makaranta wai ka koya masa ilimin boko, ka je shi ya zo yana in the name of Jesus, ka rasa kuma kai ta mamaki kuma ya aka yi san wannan, tare da cewa ka danƙa shi akan wani hannun wani wanda shi da wannan ya yi imani kuma haka yake sanya da yara sun tashi ko kaga yaro yana nuna yana nuna kirjinsa yana nuna alamar Trinity yayin da ya zo yin kwanciyar bacci ko bayan ya tashi ko zai ci abinci so wannan ba karamin ta'addanci bane ga yaro da aƙidarsa yara amana ce Allah subhanahu wataala idan ga annin iyayensu kuma Allah zai tambaye su game da wannan amanar Allah ya umarci iyaye su tashi su tsare ƴaƴansu daga dukkan wani abin da zai halaka ƴaƴan nan abin da zai sa su su fada cikin fushin Allah ko su fada cikin azabar Allah ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku waɗanda suka yi imani ku tsare kawunan ku tsare iyalanku daga wuta ya umarce su da su umarci ƴaƴansu da sallah wa amru ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa Allah umarce su da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku umarci ƴaƴanku da sallah tun suna shekara 7 in sun kai ku shekara 10 za ku iya dukan su akan ta to duk wannan su ake yaro ta yana karbi a bashi tarbiya mai kyau da taso cikin sanin Allah da sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sanin addinin sa da sanin abin da ya kamata yayi a matsayin sa na yaro dan musulmi abin da zai yi dangane da girmama iyayensa da sauransu ba yadda za ka dauke shi ka danka shi a hannun wanda ba musulmi ba kuma ya samu irin wannan tarbiya saboda haka kaga yayin da mutum garin neman ɗansa ya tashi da wani ilimi na duniya amma ya tuba ta'addanci irin wannan babu shakka sai ya zama to abin tambaya gaban Allah subhanahu wataala ba ya da wani uzuri idan ma har kamar yadda wasu ke cewa ai makarantun musulmi ne ba kyakkyawan karatu ba qualitative education saboda haka ba ya ɗauke shi ya kai shi inda za a yi yaron zai samu turanci zai samu lissafi zai samu science da sauransu saboda haka ya ɗauka ya danka waɗanda ba musulmi ba babu shakka wannan rashin sanin hakikanin wato muhimmancin samuwar dan adam a bayan kasa in ya san muhimmancin me yasa Allah ya halice shi a bayan kasa ba zai yi wannan ba ba zai jefa kansa cikin halaka ba ya jefa kansa cikin halaka saboda wannan Allah subhanahu wataala ya soki kafirai da cewa ya alimuna zahiran min alhayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun haka Allah ya soki kafirai ce sun san zahirin rayuwar duniya amma ba san komai game da lahira ba dan menene za ka ɗauki ɗan ka jefa shi cikin wata rayuwa wadda zai taso kamar haka ya san zahirin rayuwar duniya amma bai san komai dangane da lahira ba babu shakka ka yi masa ta'addanci wanda ba ƙarami ba ya amana ne a wuyanmu dole ne mu kula da su mu ba su haƙoƙinsu da Allah subhanahu wataala ya ɗora a kanmu baya halatta yin haka idan ma aka ce makarantun na musulmi ne ba su da kyau ko ba ilimi ingantacce to wajibi ne a tashi a samar da wannan ɗin a yi ƙoƙari wajen samar da wannan qualitative education ɗin da kake magana domin ya zanto an tsayar da yara daga irin waccan halaka amma ba daidai ba ne ko kaɗan mutum ya yi irin wannan kuma ya zanto cewa Allah ba zai tambaye shi ba zai zanto ruwa tasha ba zai yiwu ba kowane irin ilimi ɗanka ya samu inda ya jahilci addininsa to dukkan ƙoƙarin da zai sai Allah ya tambaye ka akan wannan.
To sai tambayar da ta jiwa kike kama da wannan ɗin ita kuma cewa take shin ya halatta a bai wa waɗanda ba musulman ba makarantar islamiyya domin koyar da karatun boko a ciki kuma ba tare da wata rubutacciyar yarjejeniya ba tsakanin su da al'umma.
To ban sani wannan akwai wani wanda zai islamiyya kuma ya ɗauko da musulmi bai sa ciki ita islamiyya in ka ce islamiyya wurin da ake koyar da musulunci na'am ba ake koyar da wani abu da ya shafi wani ilimin da ba na addini ba watakila koyar da lissafi watakila koyar da wani harshe turanci faransanci jamusanci ko ba wani irin harshe ake ganin ana da sha'awar karantarwa duk babu laifi a samu wannan to amma dukkan waɗannan abubuwa ne da za ka sami musulmi wanda ya iya su za ka sami musulmi da yawa ne wanda sun yi karatun english sun yi mathematics sun yi dukkan wani abu da kake buƙatar ka samu malamin da zai karantar da shi don menene za ka ɗauki wani wanda ba musulmi ba ka zo ka danka ƴaƴan musulmi a hannunsa tare da kuma kana da awar kai makarantar ka islamiyya ce babu shakka wannan ba ƙaramin laifi ba ne kuma duk wanda ya yi wannan tabbas abin Allah ya tambaye shi ne akan wannan domin ya ci amana.
Kuma da cewa shin wajibi ne yi wa jariri aski ranar suna idan kuma ba wajibi ba ne ana iya barin sa sai ya girma kafin a yi askin.
To sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya koyar cewa yaro ranar yininsa na 7 a yi masa aski a yanka a sa masa suna wani haƙƙi ne na yaro a yi masa, kuma in haka sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam, ba wai cewa kai wajibi ba ne ta yadda idan mutum bai yi askin ba ya yi laifi, amma in ya yi wannan askin a ranar da take rana ta bakwai to ya yi abin da yake sunna, kuma zai samu ladan wanda ya bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma galibi akan aske gashin ne saboda a lokacin wannan gashin gashi ne wanda baya da inganci kamar wanda zai tofo daga baya, shi yasa za ka ga mata sukan so hatta 'ya'yansu mata da suka haifa su aske musu gashin, duk da bai zama abin wato tilas cewa sai sun aske musu gashin ba, amma suna cewa gashin da zai tofo na daga baya ya fi kyau, ya fi inganci sabanin wanda yake kanta. Sau ka ba dalilin da sa ka bari sai ya girma, in ka bari shi ya girma to ina ka samu sunnar, sau ka shi kenan sunnar ta kubuce maka. In kana son ka samu ladar wannan sunnar sai ka yi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni a yi. In kuma kana ga akwai wasu dalilai da za su hana ka yi to dama ba a ce wajibi ba ne ta yadda in baka yi ba za a ce ka yi laifi.
Sai tambaya ta gaba take cewa shin ana iya yanka rago da ɗan maraƙi a ranar suna a sunan ɗa namiji a madadin raguna biyu?
Sunna abinda ta ce shi ne idan yaro ne a yanka masa raguna biyu, idan mace ce a yanka rago ɗaya, wannan ita ce sunna. In kana son ka samu ladan sunna na sallallahu alaihi wasallam abinda za ka yi kenan, ba laifi ba ne idan ka yanka wato idan ka yanka sa ko ka yanka rago ne a kika, amma kuma ka zo da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam. An samu daga cikin sahabbai kamar Anas ibn Malik an ce yana yanka rago in ya an basa haihuwa, haka na Abu Bakra ya a Basra ya haifi ɗansa babban ɗansa Abdulrahman ya yanka masa rago, har ma mutanen Basra suka yi masa inkari cewa ga abinda aka ce a yanka shi don me zai yi sabanin haka. Saboda haka sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne in yaro ne namiji a yanka masa rago biyu, in kuma mace ce a yanka mata rago ɗaya.
To ne ke cewa malam sun yi tafiya ne inda wato idan za su fita sai wasu ce su yi jam'u taqdim ko kuma jam'u ta'akhir a cikin gari ne kawai za su fita, wato cikin gari ne kawai za su fita, shin hakan da suke wai ya halatta? Sun yi tafiya ne sun je wani gari, to idan za su fita wani aiki sai wasu ce su yi jam'u taqdim ko kuma jam'u ta'akhir
a garin da suke,
a cikin garin da suke.
Eh, ba laifi, matafiya yana da zabi, inda mutum ya yi tafiya to yana da zaɓi ko ya jam'u taqdim ko ya jam'u ta'khir. Duk wanda ya zaɓa ya yi jam'u taqdim shi ne ka gabato da sallah kafin lokacin ta, ka haɗa ta da wacce take bayan ta, kamar ka gabato da sallar azahar da asar ka haɗa ta da sallar azahar, ka yi ta a lokacin azahar, wato lokacin sallar azahar sai ka sallaci azahar sannan ka sallaci la'asar, wannan shi ne jam'u taqdim, wato ka gabato da azahar afwan ka gabato da la'asar a lokacin azhar. Jam'u ta'khir shine ka jinkirta sallah zuwa lokacin sallah ta gabanta, kamar mutum ya jinkirta sallah azhar sai la'asar ta yi sannan ya sallaci azhar ya sallaci la'asar a lokacin la'asar. Duk wanda matafiyayi yayi yadda ya fi masa sauki haka zai yi, idan taqdim din ne ya fi masa sauki sai yayi, in kuma ta'khir din ne ya fi masa sauki sai yayi. Saboda haka su waɗannan mutane da suka rabu biyu, wasu suka zaɓi su yi ta'khir, wasu suka zaɓi su yi taqdim, kowanne daga cikinsu ya yi daidai, ba wanda zai a ce ya yi kuskure a nan.
Kuma kuma ya take cewa menene matsayin auren da mijin ya kaurace matarsa tsawon shekara biyu ba tare da yana ba ta kula ko kuma kusantar ta?
Aurensu yana nan, sai dai kuma shi a nan yana zalintar ta, baya halatta mutum ya kaurace matarsa sama da kwana 40 ba abin nan sama da wata 4 ba tare da ya kusance ta ba. In har ya wuce wata 4 to wajibi ne a matsa masa lalle ya dawo ya ci gaba da mu'amala da ita ko ya sake ta, ko alkali ya tilasta shi ya sake ta, wannan shine hukunci. Akwai ila'i da wasu sukan yi na cewa ba za su yi rantsuwa ba za su kusanci matansu ba har tsawon wasu lokuta masu tsawo, wani lokaci ma a jahiliya mutum ya kan yi ila'i ba zai kusanci matarsa ba shekara, wani lokaci fiye da haka. Allah subhanahu wataala ya dakatar da wannan mu'amala ta zalunci, ce lil ladina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin wa ashara, ce wanda suke ila'i wato rantsuwar ba za su kusanci wato lil ladina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur, wanda suke yin ila'i wato suke rantsuwa ba za su kusance iyalinsu ba a da wato a dakatar musu a tsawon wata hudu, fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim, in suka dawo suka ci gaba da mu'amala da su bayan wata hudu ya cika ko kafin ma wata hudu ya cika, suka fasa suka dawo suka ci gaba da mu'amala da su, to Allah mai gafara ne mai jin kai. Wa in azamu talaqa fa inna allaha samiun alim, in kuma sun yi niyyar saki ne to sai kina sai su sake su, Allah kuma yana ji masa ni ne da abin da suke aikatawa. Saboda Ubangiji subhanahu wataala ya takaita tsawon lokacin da mutum zai yi ba tare da ya kusanci iyalinsa ba, saboda ya yi fushi ko an ɓata masa rai ko wani dalili, kai ya wuce wata hudu. In ya wuce wata hudu to ya wuce damar da Ubangiji ya ba shi na ya nuna fushinsa. Saboda haka ko dai a tilasta masa ya dawo ci gaba da mu'amalar da sai ita ko kuma ya sake ta. Saboda haka wannan da ya kyale matarsa a shekara biyu ba tare da ya kula da ita ba tare da ya kusance ta ba, ba za a ce ta zama ba matar shi ba, tana da matarsa amma kuma yana cikin zaluntarta. Idan tana neman haƙƙinta dole ne a sa shi ya kuma dai ya dawo ci gaba da mu'amala da ita, ba kuma ya sauƙe mata ya ba ta takarda ta yi wani aure.
To masu sauraronmu da kallonmu, kuna tare da shirin Fasihur Rahma ne daga nan gidan talabijin da rediyo da Rahma, kuma muna tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Marijin Lemu, babban malamin a tsangar nazarin shara da addinin musulunci ta jami'ar Baro da Kinan Kano, wanda yake amsa tambayoyin da kuke aikowa. Kuma kuna damar aiko mana da sakonnin tambayoyin naku ta cikin wannan shiri kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa. Shirin namu zai dora nan gaba kaɗan da ka cimma. Rahma inda muke tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Marijin Lemu, babban malami a tsangar nazarin shara da addinin musulunci ta jami'ar Baro da Kinan Kano, wanda yake amsa tambayoyin da kuke aikowa. Kuma kuna damar kuma da sakonnin tambayoyin naku ta cikin wannan shiri. To malamin tambayar mu ta gaba ta zo daga wata da take cewa ta ce lokacin al'ada da ta bayyana ba sai ta rika ganin jini. Shi ne take tambayar malamin, shin ya za ta yi da sallah za ta ci gaba ne ko kuwa tsayawa za ta yi?
Idan dai har jinin da take gani shine irin jinin da ta saba gani na al'adarta, wannan za ta dakata har sai lokacin da ta ga tsarki, sannan ta yi wanka ta ci gaba da sallah. Idan kuma wani jini ne wanda yake ɗauke da kamanni ta daban ko kalarsa ko warinsa wanda ya sha bamban da abinda ta saba gani na jinin al'adarta, to wannan ba zai dakatar da ita ba daga abinda take na ibada, ba zai hana ta sallolinta ba, ba zai hana ta azumi ba, ka za ta yi tsarki duk sanda za ta yi ibada ta yi ibadarta. Saboda haka ya danganci irin wani jini ne take gani, don wani lokaci akan samu jinin al'adar mace ya riga canzawa daga lokacin da ta saba ganin shi ya riga zuwa a wani lokacin da ba ta saba ganin shi ba, musamman ma a wannan lokutan da ake shan ƙwayoyi ko ake yin allura ta dakatar da wato ta tazarar haihuwa. To irin wannan yakan sa jinin al'ada ya riga je ka dawo sai ya tafi sai kuma ya sake dawowa a wasu lokuta da ba nashi ba. To duk wannan sanda duk ya zo da irin kamannin da aka saba ganin sa na al'ada, to irin hukuncinsa hukuncin jin al'ada, za a dakata har lokacin da ya ɗauke, sannan a yi wanka a ci gaba da ibada.
To sai mai tambaya na gaba shi kuma yake cewa malam yana bin mutum bashi ne, to sai mutumin ya rasu shin zai iya cewa ya bar masa ya yafi?
Amma ai haƙƙinsa ne. Da abin da yake haƙƙin ka kai ke da dama ka ce ka yafe ko baka yafe ba, kasancewar ya rasu ba shi ke nuna cewa ba ka da damar yafiya ba, tun aka je lahiran ma dai kai ne mai cewa ka yafe ko baka yafe ba. Saboda haka za ka iya yafe masa ko da bayan ya rasu, ba wani dalilin cewa mutum ya rasu shi ke nan yafiya ba za ta yi ba, za ka iya yafe masa domin haƙƙin naka ne, kuma an je lahira kai ne za ka nemi haƙƙin ka gaban Allah, ka ce wani ya karɓi kuɗina bai biya ni ba, saboda haka ya Ubangiji ina neman haƙƙina, kai ne mai neman haƙƙin. To idan ka ce ka yafe masa shi kenan ya yi.
To shi kuma nake cewa assalamu alaikum, tambayar sa ita ce ya hukuncin addu'a da ake idan aka je wurin ta'aziyya?
To dama abin da ake yi kenan, wani duk ka je ta'aziyyar musulmi ai ma'anar ta'aziyya shi ne ka kwantarwa da mamaci wanda aka yi wa mutuwa, ka kwantar masa da hankalinsa, ka lallashe shi, ka gaya masa maganganu da su kwantar maka da hankali, sannan kuma ka yi wa mamacinsa addu'a idan wanda ake wa addu'a ne in ba arni ba ne kafiri shi, wanda ba za ka yi masa addu'a ba, amma wanda yake musulmi za ka yi masa addu'a, sana'un za ka yi addu'a ne da yaren da kake magana da shi ko za ka yi addu'a da da yaren da yake larabci ko ne yare daban. Abinda mutane mu ba su fahimta ba shine ita addu'a ba wai sai an yi ta da larabci take addu'a ba. Duk sanda zaka roki Allah ya yi ma wani wani abu, ka roka ma Allah, ka roka ma wani wani abu a gurin Allah ya yi masa ko ya ije masa, ita ake kira addu'a. Saboda wannan baya bukatar sai ka yi da wani yare sanda ta zama addu'a. Yayin da mutum ya je ta'aziyya, farko abinda zai fara da shi shine Allah ya ji kanmacin, Allah ya gafarta masa, Allah ya rahama, ita ce addu'ar dama. Ba wai lallai sai an faɗe ta da larabci, ko da larabcin dai abinda ma dai zaka faɗa din Allahumma ighfirhu warhamhu wa'fu anhu shine Allah ka yi masa gafara, Allah ka ji kansa, Allah ka rahama shi. To wasu sukan ɗauki addu'ar da mai ta'aziyya zai yi da Hausa kamar bai addu'a ba, sai mutum ya je ya zauna gaban wanda aka yi mutuwa yana cewa wani ashe lokaci ya yi, to Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama, Allah ya sa aljanna ce muku masa, Allah ya yalwata masa kabarinsa, Allah ya haskaka masa makuncinsa, Allah ya fi masa kurakurensa, Allah ya yi masa kaza, ya yi masa kaza, sai kuma bayan ya gama sai ya ce to a yi masa addu'a. To kaga kamar duk ya nuna abinda kake faɗa ɗin, to mai sunansa shi wannan da kake faɗa ɗin kawai hira ce kake yi ba addu'a ba. To mutane su sun fi gane a faɗa da larabci, kai ka ce Ubangiji baya ji sai an yi da larabci ne yake ji, wannan da Hausa kamar kawai kana ga yan uwanka ne shi Allah ba ka gaya masa ba. Sannan cewa Ubangiji subhanahu wataala shi ya sanya mu da yare daban-daban, kuma shi babu wani yare da Allah subhanahu wataala bai san shi bane, shi halicci yaren da masu yaren. Saboda haka abinda mutane ne ba su fahimta ba, amma duk sanda wani ya je ta'aziyya to ba zai tashi daga tabbacin ta'aziyya ba tare da ya addu'a ba. Shi ne kuma wannan abin da yake faɗa da cikin harshensa, Allah ka ji kansa, Allah ka farta masa. Sai ya zanto wani lokaci ma sai a yi abin da ba ita ce ba, shi ne addu'ar ba, kuma mutane su gamsar da kansu cewa an yi addu'a. A ce a karanta lilafi, a karanta inna tsaina, a karanta izaja, a nan duk ba addu'a ko ɗaya a ciki. A ce lilafi wani ana ba da labarin Qurayshawa ne da abin da Allah yake gaya musu, suna yawan yawo abin nan a lokacin bazara da lokacin sanyi suna neman kuɗi, Allah ya ba su zaman lafiya, ya ba su abinci mai nasa, ba za su bauta mata ba. Shi ne abin da sura take faɗa. Inna tsaina tana faɗa irin albarkar da Allah ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ciki duk babu addu'a. Amma mutane suna ji gane kamar in aka ce a karanta inna tsaina, a karanta lilafi, a karanta ƙuliya, aka tashi aka to an yi wa mace addu'a, tare da cewa ba ku yi masa addu'a ko ba, wanda zai zo ya ce Allah ya ji kansa, ya gafarta masa, Allah ya masa rahama, Allah ya masa ba shi aljanna, wannan shi ya masa addu'a, shi ne ya masa addu'a. Ku kuma lokacin da yake faɗa ai cewa kake amin amin amin, wanda kuma dama abin da ake so a faɗa a lokacin da ake addu'a. To sai ya zanto mutane sun canza al'amarin ta yadda in ba da larabci aka yi ba to sai su je ba an zo an yi ta'aziyya ba ai addu'a ba. In aka yi kuma karance-karancen ayoyi waɗanda babu addu'ar a ciki sai kuma ce ayi addu'a, wani ma ka samu kansa yake addu'a, rabbi ghfir li wa li walidayya, akwai wanda zaka je ya je ta'aziyya amma yana rabbi ghfir li wa li walidayya amma wali man dakhala baiti, wanda kaga a ciki nan kansa kawai yake addu'a. Wai kuma yayi wa ku waɗanda kuke nan tare da shi, rabbi ghfir lana wa rahamna wa afu anna rabbana atina fid dunya, wannan dukkan ku kuke wa addu'a. Wanda ya riga ya rasu ba magana atina fid dunya, shi ya bar duniyar ba shi a cikinku. Saboda haka shi mamaci abin da yake bukata a lokacin a roƙa masa gafarar Allah, a roƙa masa rahamar Allah, a roƙa masa hasken kabari, a roƙa masa yalwar kabari, a roƙa masa aljanna, wannan shi ne abin da yake bukata. Saboda haka wanda ya je ta'aziyya zai addu'a, sai dai ba lalle ne sai ya yi da larabci sannan yake ya yi addu'a ba.
Sai wannan yake cewa malam wani ne ya ga wata tana kama da matarsa a unguwarsu, sai ya ke gaya mata cewa tana kama da wance, shi ne ke tambaya wai ya hukuncin hakan
menene a ciki. Dama mutane akan samu masu kama da juna, kamar yadda kai ma akwai wanda kai kama da shi, don ma taka ta ga wani ya yi kama da kai sai wani na na gani kamar kai sai zama laifi. Babu laifi a ciki idan ka ce ka ga wance tana kama da ita, sau nawa za ka ga wace muji ya ga kanwata ce ka wance kuna kama da wance, kanwata ce ko ma mahaifiyar ta ce ka cikin duk yan gidanku ba wacce ta dauko kamar nan baba ki sai kamar ki, wannan baba komai a ciki bayani ne na kamance ce ne wanda daman kuma an san Allah yana yin haka ga yan tabayi wanda Allah yake yin su kamar tsaga kara.
tun da yake cewa malam yana aiki ne a ɗaya daga cikin ma'aikatan kasar nan, amma kuma ofis ɗin su da suke aiki babu aikin komai da aiki, yadda mutum ya ji haka zai dawo ba tare da wani aiki ba. Sai ya zamana ma'aikatan kowa sai ya ga dama yake zuwa, shi ne ke tambaya malam shin albashin da suke ɗauka babu haramu kuwa ciki?
Idan ya zanto babu wani aiki da ake ba su, to ba laifin su bane na an ba su sun ƙi ko an sa su sun ƙi. In an sa ka ne ka ƙi kuma sannan ka karɓi albashi, to wannan shine ka ci abin da bai halatta ba, ka ci haramu. Amma idan an ɗauke ka aiki amma kuma ba ka aikin da aka ce ga wanda za ka yi ba, kai dai an buƙaci ka riƙa zuwa, to ka riƙa zuwa. Kada ka ce to tunda dai ba a bara aiki ni ba zan ce ba, to wannan shi kuma laifi. Sannan inda an san ba ka zuwan zai iya zama laifi. So ka je ko da ko ba a baka aikin ba, har lokacin da aikin zai zo kuma a baka. Amma rashin samun ka yi aiki kuma a biya ka albashi, wanda yake biyan ka albashi ai ya san bai baka wani aiki ba amma kuma ya zaɓe baka albashi, wannan ba laifin ka bane.
Wannan kuma yake cewa malam za a iya yin addu'ar istikhara a lokacin wato a koda yaushe a salan nafila ba sai da daddare ba kamar yadda wasu suke yi, daga Abdullahi Jahar Barno.
Amma ai ba inda aka ce sai da daddare za a yi istikhara. Istikhara ba ai wata lokaci ba aka ce sai dare ko da rana ake yin ta, ana yin ta ne kawai bayan an yi raka'a biyu. Raka'a biyu din nan ta nafila, in dai har ba lokaci ne da aka hana yin nafila ba, kamar lokacin bayan asuba ko lokacin da rana ta taɓa faɗuwa ko lokacin da ta tsaki tsaka, wanda an san cewa an hana yin nafila a cikin waɗannan lokutan. To in dai ba irin wannan ba ne, kowane lokaci da ake yin nafila, in ka yi nafila raka'a biyu za ka yi istikhara. Daman haka ya zo a cikin hadisin cewa idan ɗayanku ya himmatu da wani al'amari to ya yi sallah raka'a biyu. Kawai abin da aka ce kenan, ya yi sallah raka'a biyu min ghairil fariḍa, amma ba sallar farilla ba. Saboda haka dukkan nafilfilu da ake yi sau'in rawatib ne ko ba rawatib ba ne, in ka yi su bayan su kana iya yin addu'ar istikhara, ba wai lallai sai da daddare ba.
Ki sai ne sako na gaba Bashir Suleiman yake cewa shin menene ingancin hadisin da ya zo da kabbarori da ake yayin saukar karatun Alƙur'ani daga kammala suratul duha zuwa suratul nas, shin ya inganta?
Ta fuskar riwaya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wani hadisi da ya inganta. Ta fuskar kuma makaranta Alƙur'ani, wannan ya zo a kira'ar Abdullahi ibn Kathir, ruwayar Bazzi shi ya ruwaito daga cikin ruwaya da ya akwai wacce ya ruwaito daga ya ruwaito har zuwa shi Abdullahi ibn Kathir zuwa Mujahid ibn Jabr zuwa Abdullahi ɗan Abbas zuwa Ubay ibn Ka'ab zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam, da malamai suka raunana wannan ruwaya cewa shi Bazzi shi ya kuskure a cikin ta. Bazzi shi ne Ahmad ibn Muhammad ibn Qasim al-Bazzi, ɗaya daga cikin makaranta Al-Qur'ani da suke ruwayar Abdullahi ɗan ibn Kathir. To shi ya ruwaito ta, shi kuma a fuskar hadisi baya da ƙarfi, ƙwararre ne a cikin haka ƙira'a, yana da ruwaya da ya yi ta ƙira'a Abdullahi ɗan ibn Kathir. Ƙira'a ta mashhuriya ce kuma tana da cikin karɓaɓɓun ƙira'o'i da ake yi na karanta Alƙur'ani, amma ta fuskar hadisi yana da rauni. Shi yasa malamai da suka kawo shi wannan hadisin suka launana shi, kamar Zahabi ya raunana shi, bayan Hakim ya ruwaito shi, Al-Baihaqi ya ruwaito shi a cikin Shu'abul Iman, Zahabi ya raunana shi a cikin littafinsa Ma'rifatul Qura'il Kibar, ya raunana shi a cikin littafinsa Mizanul I'tidal. Saboda shi wannan Bazzi ɗin yana da rauni a cikin abin nan, a cikin ruwayar hadisi. Amma a ƙira'ar Abdullahi ibn Kathir, wannan ƙira'a ce wacce take akwai isa wannan kabarbari da ake fara daga suratul duha har zuwa suratul nas, bayan an karanta an yi a ƙarshen suratul nas sai kuma a karanta ayoyi biyar, sai a karanta fatiha da kuma ayoyi biyar na farkon suratul baqara, Allahu ulaika humul muflihun. Wannan ya tabbata a cikin wannan ruwaya kuma ya shahara a cikin makaranta wanda yake nuna yana da asali. To amma a ƙira'ar da ake yi, wannan yanzu ƙira'o'inmu da muke yi ko ce ruwayoyinmu da muke karantawa, ruwayar Hafs an Asim ko ruwayar abin nan ƙira'ar Nafi, ruwayar Qanun ko Tawarsh, za ka samu isu wannan babu. Shi yasa da aka tambaye Shekul Islam Ibn Taymiyyah ya ce in waɗannan ƙira'o'i kake karantawa babu dalilin da yasa za ka yi wannan, saboda ba ta zo da waɗannan kabarbari ba. amma in za ka karanta kamar ruwayar kamar kira'ar Abdullahi ibn Kathir wani za ka iya yi saboda haka aka ruwaito ta daga su waɗannan makaranta.
To sai shi kuma nake cewa assalamu alaikum malam tambayar sa ita ce ana iya yin sallar farilla guda biyu da taimama guda ɗaya kamar magrib da isha'i?
Taimama kamar yadda muka sha faɗa shi ne makarinta abinda ke karya ta shi ne abinda ke karya alwala tare kuma da samun ruwa, wato idan abinda duk alwala take karewa saboda shi to in ya samu gamin taimama sai mawasa ta kare sun yi taimama sai ya rihi ko ya yi bayan gida ko abin da taimama sai ta kare ko kuma ya samu ruwa, duk sanda aka samu ruwa to ba za a yi sallah ta gaba ba sai an yi amfani da wannan ruwan janaba ce a jikinsa ya yi wanka sannan kuma ya alwala ya yi sallah ko ya yi wanka ya yi sallah. In ya rasa alwala ne ya yi taimama sanda duk ya samu ruwa to wannan taimama kuma batunta ya kare sai da ya alwala ya yi sallah. Saboda haka in bai samu ruwa ba kuma bai yi wani abin da zai karya masa taimamarsa ba to ko sallah nawa ne zai yi, cewa ba zai yi sallaci sallah ba sai farilla ɗaya tare da rawatib ɗinta wanda magana ba ta da ƙarfi ta fuskar dalili babu wani abin da yake tabbatar da ita daga cikin dalilai na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka mutum zai iya alwala zai iya taimama ya sallah azhar ya sallah la'asar ya sallah magariba ma in dai ba wani abu ya yi wanda zai warware masa taimama sa ba.
Shi kuma ne ke ce malam shin addu'ar shiga gida da fita da ake yi sau ɗaya ake a rana ko kuwa duk sanda mutum zai shiga ko zai fita sai ya yi?
Abin da ake nufi da shiga gida ko fita to wanda ya tashi da safe zai tafi aiki ko zai tafi ma'aikatarsa ko zai tafi kasuwa ko zai yi tafiya ya bar gida ya zuwa wani gari to ya yi addu'ar da ake bukata ya yi lokacin da zai fita. Hakanan dawowa ya dawo daga kasuwa ko ya dawo daga aiki ko ya dawo daga tafiya zai shiga gidansa ya yi wannan, amma ba wai ka fito ka yi bako ka fito ka raka shi ya dawo ka dawo gida in wani abu ya tashi ka fita ka je ka ci ka dawo ba wannan ake nufi ba, ba wannan shigar da fitar ake nufi ba. Shiga da fita ana nufin wacce za ka tafi kasuwa ko za ka tafi aiki ko za ka yi tafiya za ka bar gida to sai ka yi wannan addu'a da ake
wani shi kuma yake cewa idan ya bi mutumin da ya fi shi sauran karatu a sallah musamman fatiha da tahiyya idan ya tafi ruku'u ko da bai kammala fatiha ba haka zai bi shi, haka idan ya sallama bai kammala tahiyya ba dole ne shi ma ya sallame ko kuwa zai iya karasawa?
Idan har ka san yana sauri kai ma sai ka yi sauri domin a ka'ida mamu sallah ta ɗaya take da ta liman ba zai ci gashin kansa ba ta yadda liman zai gama wani rukuni ya shiga wani kai kuma ka ce sai ka gama wani rukunin sannan ka bi shi wannan ya zo na nuna ba liman kake bi ba. Annabi cewa inna ma ja'ala al-imamu li yutamma bihi, an aje liman dan ai koyi da shi. Saboda haka fa idza raka farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza sajada fasjudu haka har zuwa karshen sallah, duk abin da yayi kai duk abin da yayi kai in yayi sallama sai kai sallama. Saboda haka baka da wani yancin kanka na cewa kai baka gama kaza ba yanzu ko gama fatiha ba ya tafi ruku'u sai ka gama fatiha sannan ka tafi ruku'u, saboda haka in har ka san cewa ya fi saurin karatu kai ma sai ka ƙara karatunka ta yadda za ka riske shi a cikin rukunin sallah ba tare da kana barin aikinka wato kana barin shi ya aiki kai kake yi ba, wanda ya saba wa abin da sunna ta nuna.
Shi kwanan da jama'an yana da aboki kuma yana kyautata masa daidai gwargwado wani lokacin ma yakan fifita hidimar da yake masa fiye da taka to amma shi yana nuna halin ko in kula akan hidimar da yake masa din shi ne ke tambaye malayan shi zai iya ci gaba da kyautata masa din ko shi ma ya daina?
Ban san me yake nufi da nuna halin ko in kula ba akan hidimarsa, wato shi ma baya hidimta masa ko baya gode masa. Galibi akan so ka yi abu bi tajarrud wato ka yi dan Allah innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura, muna ciyar da ku dan Allah ba dan muna nufin wani sakamako ko godiya daga wajen ku ba. Haka ya kamata kai ma ka yi tsakaninka da wanda duk kake mu'amalanta da zama ta ka kyautata masa, idan ya kyautata maka shikenan alhamdulillah. Haka ya kamata haka shine mutunci, ka kyautata mutum shi ma ya kyautata maka wannan shine mutunci. Idan zan to kana kyautata masa shi baya kyautata maka to kai kaka ce kai ma za ka daina kyautata masa, ya nuna da mun ba don ka yi abin da ya dace kake ba sai don kai kana so kai ma ai maka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysal wasil bil mukafi, ba wanda idan an yi masa zumunci yayi zumunci ba shi wanda mace ne mai sada zumunci ba. Mai sada zumunci shi ne wanda ba a sadar masa ba ma zai sayar, da haka Annabi ya nuna wanda ma ba a sada zumuncinsa ba shi ne tashi zai sada zumunci. Amma idan an yi min ne bari in yi irin bikin mata irin abin nan kyautar mata ta bata ta bata ba ta bata ba ba za ta bata ba wannan ba shi ne ihsani ba. Saboda haka dan yana yi maka dan ba ka ga alamar damuwa ta bangaren sa, wataƙila ba za ka ga yana godiya da haba-haba da abin da kake masa ba, in ka ba shi za ka kalami haka ba alamar ya yana jin daɗin abin da ka ba shi, wannan ba zai hana ka ci gaba matuƙar zai ka ga cewa yin hakan abu ne da yake mai kyau abu ne da ya dace. Kaka ce tunda ba ya hidimta maka kai nawa za ka hidimta ba ce ba dan Allah kake yi ba, kana yi ne dan kana jiran wani abu kai ma daga ɓangaren sa, wanda kuma wannan ba shi ya kamata ba.
Sai saƙon Abdul daga Yobe yake cewa idan mutum ya aikata zina kuma sai ya tuba, to malam ya yi cikakkiyar tubar sai yake idan har ba a yi masa wannan bulala ɗan da musulunci ya samu da ba duba da cewa yanzu ba a yin shirar musuluncin a nan.
Ya tuba ya Allah zai karɓi tubansa, ba ce aka yi ba dan mutum ya yi zina ba a yi masa haddi ba shi kenan kuma zai zama ya tuba ba, yana nan a mai laifi a'a, dukkan laifin da mutum yake yi in ya tuba Allah na karɓar tubansa. Allah subhanahu wataala ya jero laifuffuka daga cikin hadda zina, kuma ƙarshe ya ce sai wanda ya tuba wanda zai da da'una ba Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال أنا أبغي سبحانه وتعالى يفعل الشركة يدعون مع الله إلها آخر يفعل الشركة كرم بوتام ونباء الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق يا فرد كسا سنه ولا يزنون يا فرد زنا سنه يجي من يفعل ذلك يلقى اثاما دو ولد زي هكا تو زي غمو دا عقوبه سا زي غمو دا عذاب واتو ليفن ساكمكو ليفن سا غورن الله سي تي الا من تاب سي دا ولد يتوب وامن يا ايمان وعمل عملا صالحا يككاون ايكي فاولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات التي وأن سوني الله كتشان زمونا أيك فلك يا كان الله غفورا رحيما الله من يوان غافراني من جنكي سورة كذا أشيء أبنجي سورة تعالى كان كالبي توبا متن إذن يأي وأن أيك يتشي يتوب يقوم الله سبحانه وتعالى يجعل أيك صلى الله عليه في مساء التوبة تجب ما قبلها أنه يتوبا تنا كنكري abin da ya gabace ta, don haka duk abin da mutum zai yi sannan daga baya zai tuba to kamar bai yi ba ta yi minan zambi kamar la zambala, kana tuba kamar ka wayi gari ba ka da wani zunubi ne. Saboda haka in mutum ya yi laifi ko da ba a yi masa haddi ba in ya tuba Allah zai iya karɓar tubansa.
Masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ƙarshen shirin a wannan rana, sai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyinku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text a kan lambar waya 081-89-85-86, sai kuma sakon WhatsApp a kan 0706-3640-1455, ko kuma cikin adireshin email na fatirahma@yahoo.com da kuma shafin fatirahma da gidan dalilin sada zumunta na Facebook. A madadin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Marijan Lemo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kenan Kano, wanda a kodayaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri. Ana sai da lissafin da na kasance tare da ku, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.